الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 22 ga watan Sha'ban, hijirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1438, wanda ya daidai da 19 ga watan 5 shekara ta 2017. Domin ci gaba da karatu da muka saba gabatarwa a wannan masallaci mai albarka wanda ke karkashin wannan cibiya ta Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu anha, wanda ke cikin unguwar Hausawa a cikin birnin Kano. Muna nan a cikin littafin nan na Al-Imanu bil Yawmil Akhir, wallafar Dr. Muhammad Aliyu Sallabi rahimahullah. Kuma wannan shine darasin mu na 21. Alhamdulillah, yau ga Allah madaukakin sarki ya saukar da rahama ta ruwan sama a daidai wannan lokaci. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu damuna mai albarka, Allah ta'ala ya bamu ainihin wato sauki da tsanani na zafi da kuma tsananin rayuwa. Sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kai mu watan Ramadan, ya kuma ba mu ikon ayyuka na gari a ciki. Sannan mun yi ayyukan Allah madaukakin sarki ya karɓa mana. Muna nan dai a cikin ainihin wato ma yantafi'u bihi al-mayyitu min 'amali al-ahya, wa yanna irin ayyuka ne waɗanda mamace kan ci gajiyar su kan more su daga ayyukan da rayayyu ke aikatawa. Ma'ana akwai wasu ayyuka da mutum bayan ya mutu zai ci gaba da amfanar su daga sauran ƴan uwansa rayayyu da suke ba su mutu ba. Wannan shine gabar da malam ya kawo, yace lallai mamata suna amfanuwa da rayayyu da al'amura guda biyu. Al'amari na farko, abinda shi mamacin ya aiwatar da kansa lokacin yana raye kafin ya bar duniya, kila ya gina masallaci, kuma rayayyu sun ci gaba da kula da masallacin, an ci gaba da raya wannan masallaci da ibada da karatuka da sauransu. Ya gina makaranta, kuma bayan rasuwarsa an samu jajirtattun mutane rayayyu waɗanda su ba su riga sun mutu ba, sun ci gaba da jagorantar wannan makaranta, an ci gaba da ilmantar da ilimi, ana yaɗa addinin musulunci a cikinta da sauransu. Sannan abu na biyu shine addu'o'in musulmi da kuma ainihin wato neman gafarar musulmi da kuma sadakar musulmi da kuma aikin hajji. Ma'ana waɗannan duk suna daga cikin ayyukan da mamaci zai iya cin gajiyar su bayan ya mutu. Addu'ar da ƴan uwansa musulmi kan yi masa takan amfane shi, nema masa gafara da ƴan uwansa rayayyu suke yi, lalle wannan ma na daga cikin abinda mamaci ke amfana da shi. Sannan yin sadaka a bayar da ladan zuwa gare shi wannan shi ma yana ciki da kuma aikin haji da sauransu wanda a karkashin wannan mun kawo ainihin wato dalilai da suke nuna halaccin haka ko suke nuna ainihin wato wannan gaba ko wannan magana da malam ya fada akwai aya da take cikin suratul hashir wadda Allah madaukakin sarki yake cewa wal ladina ja'u min ba'dihim har zuwa karshen ta sannan akwai addu'o'i waɗanda sunna ta zo da su wanda ake yin su a cikin sallar jana'iza wanda shahararru ne da yawanci an san su wanda kowa ya sani in ana yin sallar gawa addu'o'i ne ake tayi da kirari da ainihin wato yabo ga Allah madaukakin sarki domin ya gafarta wa shi wannan wanda ake yi masa sallah din shi ma anan malai ya kawo cewa akwai wannan addu'a da ake yi lokacin da mutum za a ainihin wato yi masa sallah akwai addu'a da ake yi masa bayan ainihin wato an binne shi sannan akwai ainihin wato sadakoki da in an yi wa mamaci ko in aka yi suna iya isa zuwa ga mamaci mun faɗi maganganun malamai akan shin kowa in yayi sadaka ya bayar da ladan ga mamaci za ta same shi ko kuma ba kowa bane mun faɗi maganganun da malamai suka yi suna ganin cewa in dai sadaka ce ko kuma wani aiki na ibada kamar aikin haji mutum yayi yace ya bada ladan to sai dai in wanda ya bawa ladan ainihin wato daya ne daga cikin mahaifansa guda biyu ko duk mun karanta wannan a satin da ya wuce to a gabar da muka tsaya shine gaba ta hudu inda malai yake cewa buka'us samaa'i 'alal mayyit kukan da sama take yi idan mutum ya mutu akwai wasu rukunin mutane wa'anda har sama tana yin kuka idan suka mutu kamar yadda zamu karanta hadisi da yake magana akan haka saboda nagartarsu saboda kirkinsu saboda ayyukan alkhairinsu ya sa ita kanta sama tana yin kuka in aka ce sun mutu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zai karantar da mu yanzu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min mu'min illa walahu babani باب يسعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه فإذا مات بكيا عليه فذلك قوله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي باب والمؤمني فأتينا دقوفو في قدابيو قوفا ليا قوفا تيوان دا أيوكان سنكيركي ayyukansa na nagartattu suna hauhawa zuwa ga Allah madaukakin sarki ta wannan kofar wa babun daya kofar kuma yanzilu minhu rizqu tanan arzikin sa ke saukowa to da zara an ce ya mutu za a ga an kulla wannan kofar to da an kulla wannan kofar sama ta san tayi rashi wasu ayyuka na kirki na wani bawa cikin bayin Allah da ke shiga sama ta wannan kofa yanzu an rufe kofar saboda wannan bawa ya mutu yanzu ba wani aiki da yake shiga ta wannan kofa da aka sama tana takeici sama tana jin ba dadi saboda wani salihin bawa wanda kyawawan ayyukansa ba dare ba rana suna hauhawa zuwa sama yanzu ya mutu sannan kofa ta biyu tana kuka ko kuma kofa ta biyu tace wanda arzikin sa ke saukowa zuwa gare shi ita ma za a rufe ta saboda ya gama cinye arzikin sa sai Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo wannan aya fa ma bakat alaihimus sama sama bata yi musu kuka ba kenan akwai wanda sama bata musu kuka akwai wasu wa'anda dan sun mutu sama ba za ta zubar da hawaye ba sama ba za ta yi kuka ba saboda ba wasu ayyukan kirki suke yi waɗanda suke hawa zuwa sama ba dan haka Allah ta'ala yace fa ma bakat alaihimus sama sama bata yi musu kuka ba wal ardu kasa bata yi kuka da takaicin rashin su ba wa ma kanu munzarina kuma basu kasance ababan jinkirtawa ko saurarawa ba sun riga sun tafi duk da rashin nagartar su dole lokacin su yayi sun tafi amma sama bata murna da tafiyar su kasa ma bata yi takaici da rabuwarta da su ba domin ba sa daga cikin bayin Allah na kwarai salihan bayi waɗanda suke kyautata ayyuka wannan shine abu na hudu daga cikin abin da ke amfanar mamaci kaji sama da kasa suna yin bakin ciki da takaici game da mutuwar mu'min abu na biyar ma yatba'ul mayyit ila qabri sai kuma abin da ke bibiyar mamaci zuwa kabarin sa, akwai abubuwan da ke yi wa mamaci rakiya zuwa kabarin sa. Mu a zahiri abin da muke gani mu ne da ire-iren mu da ƴan uwansa da ƴaƴansa da makotansa da abokansa da sauran musulmi muke raka shi, a zahiri abin da muke gani kenan. Amma za mu ji cewa akwai abubuwan da ke raka mamaci zuwa kabarin sa ba mutane kawai ba. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yatba'ul mayyitu thalathatun, abubuwa guda uku suna bin mamaci suna raka shi zuwa kabarin sa. Fayarji uthnani, guda biyu sai su dawo. Wayabqa wahidun, guda ɗaya ne zai saura a can, guda ɗaya ne zai ci gaba da zama da mamaci. Yatba'uhu ahlu, iyalansa, ƴaƴansa, jikokinsa, ƴan uwansa, iyayensa, duk za su zamanto cikin waɗanda suka shiga tawagar da aka raka shi zuwa kabarinsa. Wannan ɗaya daga cikin masu raka mamaci kenan. Ahluhu wa maluhu, da kuma dukiyarsa. In a wancan lokacin ne kila ka ce an hau, kila akwai dukiyarsa har da shi aka je makabarta, kila an hau dukiyarsa. In yanzu ne kuma kila har da motocinsa na hawa su ma an ɗebo su saboda a ɗebo mutane su ma su tafi, da haka su ma sun raka shi. An fahimta, da haka kake nan bayan ahalinsa to wa malu. Wasu malaman kuma suka ce a kila da yana da bayi mai gida ya faɗi, kaga su ma da su za a tafi, kuma su ma kaga mahallin dukiya ce, da haka da bayinsa da abubuwan hawansa duk gaba ɗaya za a raka shi zuwa mamaci zuwa kabarinsa. Kaga abu na biyu kenan. Wa amaluhu, abu na uku shine aikinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fayarji'u ahluhu wa maluhu, da iyalansa da dukiyarsa za su dawo. Bayinsa za su dawo, yanzu sun zama cikin kayan gado. Dukiyarsa, motocinsa da aka tafi da su zuwa, yanzu sun zama na magada. Ƴan uwansa da suka je suka raka shi, yanzu su ma za su dawo. Waya baqa amalu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aikinsa ne kawai zai rage, sai hali sai sallah, in ji Bahaushe. Yanzu kawai abin da ya rage wa mutum halinsa kawai, aikin da ya aikata yanzu shine abokin zamansa. Sauran duk sun dawo, kila ma yanzu an fara rigingimu game da wani yana cewa mota yake so ta wannan ɗaya, mota yake so wani, yana cewa shi za ba gida na guri kaza, suna nan suna ta rigima. Yanzu abin da kawai yake tattare da mamaci shine aikinsa. To kaga a cikin wannan gaba ta biyar mun fahimci cewa ashe ƴan rakiyar da suke raka mamaci zuwa kabarinsa guda uku ne, akwai mutane, akwai dukiya, akwai kuma aiki, amma guda biyu za su dawo, za a bar guda ɗaya. Allah ta'ala ya bamu ikon kyautata ayyuka. Abu na shida alkabaru, shi kabarin nan awwalu manazil akhira, ɗaya ne daga cikin matakai, wato manzila, wasu masaukai ne na lahira. Daga duniya ba kawai mutum sai ya zarce lahira ba, wato kabari wani zango ne da mutum sai ya danya da wannan zangon kafin kuma ya tafi zuwa lahira. Shine sai malaka ta alkabaru, kaga kabari awwalu manazilil akhira, ɗaya ne daga cikin masaukai na lahira. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innal qabara, lalle kabari awwalu manzilin, shine farkon masauki, min manazilil akhira, daga masaukan lahira. Fa in naja minhu, idan mutum ya tsira a kabarinsa, fa ma ba'dahu, duk abin da ya biyo bayan kabarin, aisaru minhu, ya fi kwanciyar kabarin sauki. Duk mutumin da Allah ta'ala ya kubutar da shi daga matsa da duka da wahalalu da tashin hankali da takaici da bakin ciki na kabari, to duk wani abu da ya sha na dan zaman kabarin, na wani wucin tirai dan wani lokaci, to mai sauki ne. Ma'ana duk abin da zai biyo bayan kwanciyarsa ta kabari kuma mai sauki ne. Ma'ana alama ce duk mutumin da ya samu sauki a kabari, alama ce ta lahirar sai ta fi kwanciyar kabarin sauki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa illam yanjumin, idan kuma mutum bai tsira ba, bai kubuta ba daga cikin ainihin azabar kabari, fama ba'da huto, so mun tabi ne, abinda ya zai biyo bayan kabarin kuma ashaddu minhu, ya fi kuma kabarin tsanani. Allah ya kiyaye. Da haka kabarin shi ke determining din me mutum zai tara a lahira. Idan kabarin ya zamanto akwai mutum ya sami ya tsira, daga tamboyoyin da muka karanta satin da ya wuce, an tambaye shi ya amsa, an ce ya kwanta ya kwanta ya bacci irin na ango, an ce kaza, to wannan yana nuna kuma lahirar mai sauki za ta zo masa. Wanda kuma duk ya kasa amsa wannan, ya fara fuskantar kalubale da challenges tun a cikin kabari, to Allah ya kiyaye. Fa ma ba'dahu ashaddu min, haka manzon Allah ya ce. Wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma ra'aitu manzaran qattu, ban taba ganin wani abun kallo ba, illa al-qabr, ban taba ganin wani abun kallo mai firgitarwa,
mai ban tsoro ba
illa al-qabr manzo Allah yace face kabari afza'u minhu ya fi shi abun tsoro ka kaddara duk wani abu da ka taba jin labari ko idan ka ya gani na ban tsoro manzo Allah yace to kabari yafi wannan abun da ka taba gani ban tsoro wanda yana nuna fa akwai aiki a gaban mutane kawai za ga mutum ya mutu dai gaba da ya tsunguma an dauke shi an je kawai an tona rami an jefa shi me ke da akwai kuma wallahu ta'ala alam amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace abubuwan gani daban-daban annabi da ya gani na tashin hankali na barazana yace bai taba ganin abu mai barazanar kabari bai taba ganin abu mai tashin hankali da ban tsoro ba irin kabari Allah ya ce na bakwai na'imul qabr wa azabu yanalu man dufina wa man lam yudfan na'imul qabr mala yace ga wata gaba ni'imar kabari wa azabuhu da azaba kabari yanaluhu man dufina duk wanda aka binne shi yana samun su wa man lam yudfan da ma wanda ba binne shi ba wato ita ni'imar kabarin ba sai an saka a cikin kabarin ba kawai dai abinda ake bukata ka mutu in dai ka mutu a sama ka mutu a'a kura ce ta cinye mutum a'a yana nan a cikin wato furjin gawa ko a ina yake in yana daga cikin waɗanda za su ci gajiyar ni'imar kabari to zai samu wannan ni'imar haka idan mutum ya zamanto azaba ce ta cancance shi to duk a inda aka aje shi wannan ba zai kubutar da shi daga wannan azaban ba shine mala yake ce mana na'imul qabr ni'imar kabari wa azabuhu da azabul kabari to fa wa'annan abubuwan guda biyu yanalu man dufina wa man lam yudfan suna shafar duk wanda aka binne da ma wanda ba binne shi ba azabul kabari wa na'imuhu yanalu man dufina wa man lam yudfan wa anna man akalat qusiba wanda kerkeci da zaki zakoki suka cinye shi aw mazzaqat ko muzika jasadu da wanda aka fatattaka jikinsa ila tarwatsewa ya a sama jirgin sama ne ya hadari da shi gabaɗe ba a samu kowane aban kawai nama aka samu amma ba za a iya gane ina ne kaza ina ne a gabaɗe muzika jasadu an fatattaka jikinsa an yayyaka jikinsa aw uhurika ko kuma wanda aka kone ya shiga kawai gawai ya kadako ya baffake ya kone wa durra ramadu jismuhu fil barri aw al bahr da wanda aka kone aka kuma sheke tokar jikinsa a tudu ko a cikin teku aw man kana fi thallajati al mauta ko kuma wanda ya kasance yana cikin wajen ajiyar gawa wato fridge na ajiye gawa wace fataratun dawila tsawon zamani ila irin gawan nan ce wadda ta dade ko ba a samu mai ita ba tana mutuwa ne wannan duk gaba daya abubuwan da muka faɗa yanzu ku kuke ganin yana mutuwa ne amma a barzahu yake yanzu rayuwar hayatul barzakhiya yake yanzu rayuwar barzahu yake yana cikin mutuwa a asibiti a cikin sallajatul mauta a cikin furjin da ake aje gawawwaki amma kuma ba a cikin duniya yake ba yanzu yana hayatul barzakhiya yana hayatul barzakhiya aw man ugurika ko kuma wanda aka dilmiyar da shi kawai ruwa ya fada daga ran ba sake jin duriyar sa ba nitsewa yayi kawai a cikin ruwa shikenan daga nan ba sake jin duriyar sa ba yanzu nitsewan nan da yayi cikin ruwa hayatul barzakhiya yake ba a duniya yake ba yanzu yana cikin rayuwar barzahu aw suliba ko kuma wanda aka tsire shi kuma da aka tsire shi aka bar shi anan ya tsiyaye ya kyafe a tsaye wannan kyafewar da kuka ganshi an soke shi an gicciye shi ba zuwa akai aka binne shi ba kawai gicciye shi akai ya ta digewa ya tarbewa yana ta zagwanyewa har ya bushe ya kyafe a gurin hayatul barzakhiya yake ku kuke ganin sa haka amma hayatul barzakhiya yake yana rayuwar barzakhu aw kullama lam yudfan bi halin min al ahwal ko kuma duk wani wanda ba a binne shi ba a kowane irin hali fa innahu yanaluhu azabul qabr aw na'im to hakika azabul qabri za ta same shi a duk halin da yake ko kuma ni'imar qabri wa annahu yahya hayatan barzakhiya kuma hakika yanzu yana rayuwa ne irin rayuwar barzakhu hatta yaqumul qiyamah hatta yaqumul qiyamah har al qiyamah ta tsaya kaga kenan ashe ita rayuwar barzahun nan ba sai an dauki mutum kaman yanda mutumin da ya mutu cikin gata a cikin iyalansa cikin yan uwa aka dauke shi aka je aka tona rami aka binne shi ba sai wannan ba kowace irin mutuwa mutum yayi ko a ina ne in ya mutu yanzu ba a duniya yake ba ko bai karasa lahira ba yana ina yana barzahu ina fata an gane a cikin kifi da ya fada cikin ruwa kifi ne ya hade shi yanzu ba a cikin rayuwar barzahu yake alhikmatu min azabil qabr wa na'imu wa na'imihi malai ce to menene hikimar azab ayo mutum azaba a cikin kabari ko kuma ayi masa ni'ima a cikin kabari hunaka majmu'atun min alhikami fi azabil qabr wa na'imihi malai ke cewa akwai wato hikimomi masu yawa a dunkule game da azabar kabari wa na'imihi da kuma ni'imar kabari منها دغتكي اظهار فضل الله تعالى على عباده المؤمنين الصالحين في تنعيمهم في الحياه البرزخيه واذلال وتعذيب المكذبين العاصين والعياذ بالله ما لايتي دغتكي حكمر ايو متين عذابا كو انيم تاشي ا cikin kabari shine اظهار فضل الله تعالى bayyanar da falalar Allah madaukakin sarki ala ibadihil mu'minin ga bayansa mu'minai as-salihina nagari fi tan'imihim wajan ni'imta su fil hayatil barzakhiyya a cikin rayuwar barzahu wa izlalu da kaskantarwa wa ta'dhibul mukaththibin da azabtar da masu ƙaryata ayoyin Allah da manzannin Allah al'asina masu sabo wal iyad billah Allah madaukakin sarki ya ciyashe mu wannan yana daga cikin hikimar azabar kabari dan Allah madaukakin sarki ya nuna wa bayansa salihai mu'minai tun kafin su je su same shi a lahira to lalle suna cikin wata akwai wani tagomashi da wani ainihin wato garar tarbar baki da za a fara musu tun kafin su isa lahira sannan wanda duk gaba daya ya karar da rayuwarsa wajen sabawa Allah da kangarewa dokokin Allah da ƙaryata ayoyin Allah da manzanninsa ya fara girbar abin da ya aikata tun kafin ya isa zuwa lahira wannan yana daga cikin hikima na biyu izharu qudratullahi ta'ala bayyanar da iko cikakke na Allah madaukakin sarki fi ta'dhibil usati cikin azabtar da masu sabo wal kafirin da kafirai wa tan'imul mu'minina da ni'imtar da mu'minai as-sadiqina masu gaskata Allah fil qabr a cikin kabari duna an yashura bizalika sa'irul bashar ana tayin wannan ni'imar fa mutum ma'abocin ni'ima ne ana tayin masa ni'ima in mutum ma'abocin azaba ne ana tayin masa azaba ba tare da sauran mutane sun sani ba aje wata hikima ta Allah mutum yana ta kwarma ihu kamar yanda muka karanta ana ta dukan sa azaba ake masa amma ba a ji mutane za su shiga kabari su je ko su kai ziyara ko kuma su je wucewa ko kuma su kai wani mamaci amma na kusa da kila gurin da mutum yake tsaye kabarin da ke kusa da inda mutum yake tsaye kila shi kada ya san irin tashin hankalin da yake ciki amma ba ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in ana yi wannan cikin kabari azaba mutum da aljanna kawai ba sa ji kuma Allah ta'ala ya rufa musu asiri da ba sa ji amma yanzu to kaga kenan wannan yana sake nuna wata hikima ta Allah madaukakin sarki ga mutum ana ni'imta shi sauran mutane ba su sani ba ga mutum ana azabtar da shi ba wanda ya sani na uku innal mukallafina indama ya'lamuna anna hunaka azaban fil qabr haqiqa al mukallafin wadanda aka dora musu nauyin shari'a aka ce su yi aka ce su bari indama ya'lamuna yayin da suke da masaniya suke da ilimi anna hunaka azaban cewa akwai azaba a cikin kabar fil hunaka fil qabr wato anna hunaka azaban fil qabr akwai azaba a cikin kabari aw fil hayatil barzakhiyya ko kuma suka sani duk wanda yake munzalin balaga musulmi ya san cewa akwai rayuwar barzahu fa inna zalika yakunu radian wa mani'an lahum amma yasu'u wa yushinu fi'luhu fil akhirah to hakika wannan zai zama barazana shine radian sanin cewa in an mutu ga irin kalubalen da ake fuskanta a cikin kabari wannan yakan sanya mumini yakan sanya baligi ya shiga taitayin sa domin akwai barazana
wa mani'an, kuma wannan zai hana su, amma ya su wa yushinu fi'luhu, gabarin aikata dukkan abinda aikata shi ya munana, abu ne mai muni fil akhira a lahira. Wannan yana daga cikin hikimar mutane su san cewa akwai azaba a cikin kabari, domin ko babu komai mutum zai zamanto ya gyara abin da ya kamata ya gyara, ya kuma kyautata abin da ya kamata ya kyautata. Hikima ta hudu, at-tahdhiru min ba'dil dhunubi wal ma'asi, wato daga cikin hikimar azabar kabari shine tsawatar da mutane daga aikata wasu zunubai wal ma'asi da laifuffuka, wallati yakunu laha uqubatin khassa, musamman wasu laifuffuka da suke da uquba ta musamman, tunasibuha, irin uqubar da ta dace ta danganci irin wannan laifin da suka aikata, ka adami tanazzuhi min al-bawl, kamar rashin tsaftata daga fitsari. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yace ammatu azabil qabri minhu, yawan azabar qabari wasa da fitsari ko barin fitsari ba tare da tsaftace shi ba a jiki yana daga cikin abin da ke kawo azabar qabari. Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya shiga wani makabarta ya nuna wasu kaburbura guda biyu, ce azaba ake musu, yace wa ma yu'adzabani fi kabiri, yace kuma abin da ya ja musu azaban nan ba wani babba bane su a ganin su. Anan kila mutum yana gani ai ba giya ya sha ba, zina ya ba, kawai ya daina laifin. Wasu malamai suka ce wa ma yu'adzabani fi kabirin tarku, ma'ana abinda ake musu azaba ba wani katon abu bane wanda ya gagare su su bari, za su iya bari. Ka dinga taka tsantsan da fitsari, in kuma ya taba ka dinga wankewa, wannan wani abu ne mai wahala, fitsari ya kubuce maka, to ka tabbatar gurin da ya taba ka tsaftace shi. At-tanazzuhu min al-bawl, manzo Allah sai yake cewa ahaduhuma wa amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-bawl, a wata ruwaya fa kana la yastanzihu min al-bawl, ba ruwan sa fitsari zai taba shi kamar ruwa ya taba shi, baya damuwa. La yastanzihu min al-bawl shine laifin ɗayan, manzo Allah ya ce ɗayan kuma kun san laifin sa annamimi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kari ganyen dabino ya kariya shi gida biyu ya soka a kowane kabarin, yace za a sassauta musu azaba kafin wannan ganyen ya bushe. To kaga wannan wata azaba ce wanda ta musamman ce, an ce duk mai wasa da fitsari ko ya bar fitsari ya taba shi ko kuma baya sitirce kansa, idan inda ya ga dama zai bude al'aura sai ya fitsari, domin ruwaya da tace fa kana la yastatiru min al-bawl, baya sitirce kansa zai bar fitsari ya taba shi, kuma zai dinga yaya al'aura sa ko ina mutane su dinga ganin sa gashi nan ya tsuguna bai rigar da take mai alawus, ba wani killataccen guri ba, kuma yana ainihin wato najasa. Wan namima da annamimanci wa ghairi zalika, da wannan haka. Abu na biyar, innahu qad yakunu al'azabu fil qabr aw fil hayatil barzakhiyya mukaffiran li ba'd adh-dhunubi wal ma'asi, hakika yakan kasance wato ita azabar da za a yi mutum a cikin kabari ko a cikin rayuwar barzahu takan zama mai kankare wasu daga cikin zunubansa da laifuffukansa, allati alamma biha al'abdu, wanda bawa ya aikata su fil hayatid dunya, a rayuwar duniya, ma'ana wani gata aka yi wa mutum maimakon a tattara laifuffukan gaba ɗaya je lahira kuma laifuffukan ga sunan da yawa ta yanda zai sha bakar wahala, to azabar kabarin takan zama sassauci, ma'ana akan yi wa wani a nan duniya dan ya zamanto ya dan samu sauki, an rage masa nauyin da zai tafi da shi zuwa lahira. Fa ya ce yaumul qiyamati wala zanba lahu, ko kuma ma gaba ɗaya azabtar da shi a cikin kabarin, an wanke shi daga laifin, ranar tashin alkiyama sai ya tashi fresh. Kaji wata daga cikin hikimomin azabar kabari, wani azabar da aka yi masa Allah ta'ala ne yake son sa da rahama, so yake yaje ranar tashin alkiyama ba laifin, shi sa anan sai ya shiga cikin barazana, ya shiga cikin tashin hankali, amma guza shi ai masa hukuma na laifuffukan da ya aikata, amma fa an kankare masa laifuffukan, da aka ranar tashin alkiyama zai waye gari ranar lahira, wala zanba lahu, ba shi da azzalibi. Na shida, wanda shine na karshe, innahu qad yakunu al'azabu fil qabr, azabar kabari za ta iya kasancewa ai wa mutum takhfifan li uqubati dhalika al'abd, dan a sassauta azabar wannan bawa fin nari, a wuta yawmal qiyamati ranar qiyama, wani shi kuma abin da yasa aka yi masa azabar dan ranar tashin alqiyama, ko shakka babu akwai wata azabar, amma wannan an dan yi masa ita dan ya zamanto an rage masa raɗaɗi da zafin wanda zai tara a lahira. To kun ji daga cikin hikimomi guda shida da Allah madaukakin sarki ya shar'anta azabar kabari ko ni'imarsa. Abu na tara, hal azabul kabari da'imun am munqati, mala yace shin azabar kabari da'iman za a yi taiwa mutum, aka ce za a yi wa mutum azabar kabari, to za a yi tai masa ne am munqati'un, ko kuma za ta yanke? Shin azabar madawwamiya ce ko mai yankewa ce? Yakhtalifu azabul usati min almu'minin, wato azabar masu sako cikin mu'mine takan sha bamban, takan bambanta. Faminhum, daga cikin mu'minai, man ya'fu Allahu anhum, akwai wanda Allah ai afuwa yake musu, bala yu'adhibuhum fi quburihim, baya yi musu azaba kwata-kwata a cikin kabarin su, Allah ka sa mu a ciki. Akwai wayansu wanda Allah madaukakin sarki sun yi laifin babu su yi ba, amma Allah madaukakin sarki yayi musu afuwa, ya gafarta musu zunuban, ba zai tuhume su ba a cikin kabari ta hanyar yi musu azaba. Allah madaukakin sarki ka sa mu a ciki. Wa minhum, daga cikin su, man takunu ma'asihi saghira, akwai wanda kuma za ka ga saban da yan kanana kananan zulubai ya aikata, fayu'azzabuna, irin wannan sai a azabtar da su bi kadari ha, gwargwadon irin laifukan da suka aikata. Da an azabtar da su gwargwadon irin abin da suka aikata, thumma yurfa'u anhumul azab, sai kuma a dauke musu azaba. Dama laifukuka suka dan aikata, kuma Allah bai ga dama ya musu afuwa ba. To tunda bai ga dama ya musu afuwa ba, sai ya musu azaba gwargwadon laifin su. To tunda an yi iya gwargwadon laifin su, domin wala yadhlimu rabbuka ahada, ubangijinka baya zalunci, daidai abinda mutum ya jaza'an wifaqa, gwargwadon abinda mutum ya aikata daidai hukubar da za a yi masa. To an riga an musu hukubar iya laifin da suka aikata, kaga kenan daga nan azaba ta yanke. Kenan akwai wanda azaba su a kabarin mai yankewa ce. Wa qad yanqati'u aw yartafi'u bi du'a'in aw sadaqa, sannan azabar kabari takan iya yankewa mutum ko a dauke masa ita bi du'a'in, ta hanyar addu'a, aw sadaqatin, ko sadaqa, aw istighfar, ko istighfar, an yana da da nagari da yake tun aika masa da addu'a, yana ta nema masa gafara, yana taiwa Allah kirari da bambadanci, cewa babansa da ya rasu, ko mahaifiyarsa da ta rasu, ko dan uwansa da ya rasu, ko ɗansa da ya rasu, Allah ta'ala ya gafarta masa, yana ci, yana taiwa Allah bakiya, yana taiwa Allah naci, yana nema wa wannan bawan ainihin gafara. To Allah ta'ala zai iya dauke wa wannan bawan azabar kabari. Aw sadaqa, ko sadaqa, mutum ya gina masallaci, ko ya gina makaranta, ko ya yi wani aikin alkhairi, ya ce Allah madaukakin sarki, wannan ladan mutum ga ikhlasi, dama ya yi ibadar wadda Allah yake so, ga ikhlasi, ga mutaba'a, sannan sai da ya yi aikin, ya ce ya Allah wannan aiki ina tawassuli da shi, ladan ka kai wa wani. To irin wannan shi ma yakan dauke wa mutum azabar kabari. A wasu gifar, ko nema masa gafara, au tawabi hajji, ko ladan aikin hajji, mutum ko shi ya je ko ya biya wani, ya je ka ce wani ya je aikin haji a madadin mahaifinka, ko mahaifiyarka ta rasu, kai ba ka da dama, ko ka je aikin hajin yanzu ba ka da iko, ka biya wani ya je aikin hajin, shi ma kuma ka tabbatar ya yi aikin hajin, sai ka biya masa ya je aikin haji, ku yi tsada da shi, nawa za ka biya, nawa zan biya ka, je kai wa mahaifiyata aikin haji, ko mahaifina aikin haji, ya halatta wannan kwantin haji, saboda ku yi, ka samu wanda ya san aikin hajin a sunnance, sai ya je aikin hajin, ladan sai a ba mahaifiyarka. To irin wannan ayyukan duk suna daga cikin abin da za su iya daukewa mutum azabar kabari. Aw ghayriha, ko wani haka, min a'malil khair, daga ayyukan alkhairi. Wa minhum, daga cikin su, man takunu ma'asihi, akwai wanda kuma laifuffukansa kabira, manya-manya ne, fa yastamirru bihi al'azab, da aka azaba za a ci gaba da gashi, za a ci gaba da yi masa azaba, li qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam, saboda fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam, bainama rajulin يجر إذاره من الخيلاء خطف به وخصف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. منزل الله صلى الله عليه وسلم وترانا ونمتن يجر إذاره ينا جن تفاف ساكسا ينا إسبال معنى ينا جن تفاف ساكس ياي آس داون من الخيلاء ينا تاكما ينا تاكا وديدي ينا جرمنك ينا جيد إسا khusifa bihi, sai Allah ya kifar da shi, khusifa bihi al-ard, aka sa kasa ta kisfe da shi, fa huwa yatajaljalu fil ard, manzo Allah ya ce yanzu magana nan da nake muku yana ta nitsawa cikin kasa ila yawmil qiyama. Kaga wannan azaban non stop, azaba ce wanda ba mai tsayawa ba, mai yankewa ba ce, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa huwa, yanzu halin da ake yatajaljalu, yana ta murginawa, yana ta allan dungure, yana ta nitsawa fil ard, cikin kasa ila yawmil qiyama, kuma ba zai kai inda ake so ya tsaya ba cikin wutar har zuwa ranar tashin alkiyama. To kaga ashe daga cikin irin laifin da in mutum yayi azabar sa ba mai yankewa ba ce kaji ya jurru taubahu ya jurru izarahu yana jan tufafin sa ne a ƙasa huyala saboda takama da girman kai saboda wadata saboda mulki yana jan tufafin sa a ƙasa Allah madaukakin sarki ya kifar da shi yasa ƙasa ta hade shi kuma yana nan yana ta tafiya yanzu maganar da ake yana ta tafiya cikin ƙasa ila yau mulkiya ba kaga kenan wannan ya nuna maka akwai waɗanda azabar Allah ta'ala zai yi musu ita ta wani lokaci a dauke musu akwai waɗanda Allah ta'ala zai dauke musu azabar kwata kwata akwai kuma waɗanda in suka shiga sun shiga kenan ila yau mulkiya ba wa ammal kafir wal munafiq amma kafiri da munafiki yastamiru azabu azabar sa tana ci gaba ne ila yawmil kiyama duk wanda ya mutu yana kafirci ko ya mutu yana munafirci wayannan suna daga cikin wayanda azabar su bata yankewa wala yutawaqqaf ba a tsayar da wannan azabar wal dalilu ala zalika qaulullahi ta'ala dalili akan haka shine fadin Allah ta'ala annar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adab Allah ta'ala yace wuta ce yu'raduna ake ta bujuro musu da ita ake bujirar da su akanta guduwan da safe wa ashiyan da rana wa yawma taqumu sa'a ranar da alkiyama za ta tsaya za a ce da su adkhilu ala fir'aun a ce wa mala'iku ku shigar da iyalan fir'auna ashadd al'adab mafi tsananin azaba kaga wannan ya nuna akwai waɗanda azabar su ba mai yankewa ba ce wa fi hadithil bara ya zo cikin hadisin albara ibn azib radiyallahu an fi qissatil kafir a qissar kafiri thumma yuftahu lahu babun ila an-nar sannan za a bude wa kafiri kofa izuwa wuta fayanzuru ila maq'adahu ya kalli mazaunin sa fiha izuwa wuta a cikin wutar hatta ta koma sa'a har alkiyama ta tsaya ma'ana an sa mutum a cikin kabarin sa za a bude mai kofar sa gidan wuta yayi ta kallanta har zuwa tashin alkiyama wa amma qaulul lahi ta'ala amma game da fadin Allah ta'ala ya wailana man ba'athana min marqadina ya wailana kai can mu man ba'athana wa ya tashe mu wa ya farkar da mu min marqadina daga baccin mu cikin suratu yasin ayata 52 qalal ulama malamai suka ce innal kuffara su kafirai idza ayanu jahannam idan suka ga wutar jahannama kurukuru wa anwa i'azabiha da nau'o'in azabata wa anwa a'azabiha da nau'o'in azabata sara azabul qabri fi janbiha kanau sai su dinga ganin azabar da suka fuskanta a kabari in suka kalle ta suka kallo wanda kuma yanzu suke gani sai su ga kanau mai kaman bacci suke kawai shi zai ce man ba'athana min marqadina ma'ana yanzu da suka zo suka aka tashe su ranar tashin alkiyama kaga a can suna cikin bala'i da tashin hankali amma da suka ga ta lahira sai suka dauka a kabarin ashe bacci suke shi yasa suna ganin azabar sai ce waye ya tashe mu muna bacci waye a cikin azabar ka duba ba bayanin da aka yi na azabar kabari amma da suka ga ta lahira sai suke jin ma bacci suke ashe amma suke tambaya man ba athana min marqadina muna cikin baccin mu muna zaman mu lafiya waye ya tashe mu wannan yana nuna maka azabar da zasu fuskanta shi tafi wanda suka baro tashin hankali wasu malaman haka suka fassara wannan aya قال الامام الطبري امام المفسرين امام الطبري كتا في قوله تعالى game da fadin Allah ta'ala qalu ya waylana man ba'athana min marqadina qalu suka ce ya waylana kai can mu man ba'athana wane ne ya tayar da mu min marqadina daga makwancin mu qala ha'ula'il mushrikun lamma nufikha fi suri nafkhatal ba'd imam al-tabari yace wadannan mushrikai za su fada haka lamma nufikha fi suri nafkhatal ba'd lokacin da aka yi busa a cikin kaho nafkhatul ba'd busa ta tashi li mawqifil qiyama saboda wajen tsayuwa na alkiyama faruddat arwahuhum ila ajsadihi ila ajsadihim za a dawo musu da ainihin ruhinsu ruddat ajsaruhum ila ajsadihim wato za a dawo musu da ruhinsu zuwa ga gangan jikinsu wa zalika ba'da naumatin namuha wannan kuma za a dawo musu da ruhinsu zuwa gangan jikinsu bayan wani bacci da suka yi qalu shi sa sai su ce ya wailana kai can mu man ba'athana min marqadina wane ne ya tashe mu daga baccin mu wa qad qila an ce inna zalika naumatan wannan bacci ne suke nufi bainan nafqatayn tsakanin busa guda biyu tunda za a yi busa guda biyu wa nufiqa fi suri fa sayqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun da aka busa guda biyu za a yi in an yi busa ta farko kowa zai mutu to kuma in an yi busa ta biyu aka tashi sai su ce man ba'athana min marqadina wasu malaman sun ce akan wannan ake magana ba wai aya tana magana akan kwance kabari da kuma yanzu da aka tashi su a gaban Allah ranar tashin alkiyama ba an bayyana wannan wasu kuma malaman suka ce a tsakanin busa ta farko ne da ta biyu busa farko kowa zai mutu to in an yi busa ta biyu shine sai ce man ba afana min marqadina mushrikai za su ce waye ya tashi muna cikin baccin mu sun dauka da aka yi busa farko kowa ya mutu shikenan kawai a tafi haka to yanzu kuma sai gashi an yi busa ta biyu fa idahum qiyamun yanzurun sai gashi a tsaye suna kallon junan su to anan kuma sai su ce man ba afana min marqadina wa qala al allamatu al shanqiti al allama muhammad aminuddin muhammad amin al shanqiti shi ma yayi bayani an hadhihi al aya game da wannan aya yace wacce haqiqu anna hadha qaulul kuffari inda al ba'd yake cewa zance wanda yake tabbatacce wannan qaulul kuffar magana ce ta kafirai inda al ba'd lokacin da za a tashe su wal ayatu tadullu dilalatan la lughsa fiha domin ayar tana nuni nunin da babu wani rikici a ciki ala annahum yanamuna nawmatan qabla al ba'thi akan cewa suna yin bacci ne kafin tashin alkiyama kama qala ghayru wahidin kamar yanda da dama cikin malaman tafsiri suka fada wa inda ba'thihim ahya min tilka nawma yayin da aka tashe su suka gansu rayayyu daga wancan baccin allati hiya nawmatu maut wanda ita ce hiya nawmatu mautin shine bacci na mutuwa yaqulu lahumul ladina utul ilma wal iman lokacin da suka ce man ba'athana min marqadina sai waɗanda aka ba su ilimi da imani sai su ba su ansa su ce hadha ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun wannan shine abinda ubangiji yayi alƙawari cewa dama za a yi wannan tashin wa sadaqal mursalun kuma manzanni suka yi gaskiya sun yi gaskiya ai hadal ba'th ba'd al maut ma'ana wannan wato tashi ne bayan mutuwa ina fata an gane wannan tashi ne bayan mutuwa kaga kenan ana magana akan bainan nafkatayn kenan ina fata an gane wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace bainan nafkatayn 40 tsakanin busa ta farko da busar kaho ta biyu za a samu tazarar 40 qalu almajran abu huraira suka ce ya abu huraira 40 yawman tsakanin busar kaho ta farko da busa ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai tazarar 40 kwana 40 ake nufi qala abaitu yace anaki qalu suka ce 40 sana to ana nufin shekara 40 qala abaitu yace bazan bada wannan amsar ba haka bane qalu 40 shaharan suka ce to ko wata 40 ake nufi tsakanin busa ta farko da busa ta biyu wata 40 ake nufi qala abaitu yace naki annabi sallallahu alaihi wasallam 40 kawai yace ni ma 40 nace so kuke je kun zurma ni annabi bai karin bayani ba ni ma anan na tsaya dan haka naki in ce muku kwana 40 din ko shekara 40 ko wata 40 dan annabi bai fada ba kawai 40 yace wayubla kulli shay'in min al-insan ko wayubli kulli shay'in min al-insan kowane abu na jikin dan adam zai riddige illa ajab ajana wato illa ajaba zanabihi sai kashin kwankwasan sa komai na jikin dan adam zai riddige sai kashin kwankwasan sa fihi yurakkabul khalq daga wannan kashin kwankwasan ne za a hawhawar da halitta ranar tashin alkiyama daga wannan za a hawhawar da halitta ya hawhawa take wallahu ta'ala ala وفي هذا الحديث او ان حديث دلاله على انهم يموتون بين النفختين wannan hadithin yana nuna cewa za su mutu tsakanin nafkhatayn busa guda biyu miqdaru 40 gurgudan 40 walam tuhaddad tilka al 40 amma ba iyakan ce wannan 40 din ba wa in zahaba ba'du ahli tafsir ko da yake wasu cikin malaman tafsiri sun tafi ila annaha 40 sana cewa shekara 40 ne ma'ana tsakanin busa ta farko kafin ayi busa ta biyu za a samu shekara 40 wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tukhayyiruni ala musa kar ku fifita ni ku zabe ni akan annabi musa fa innan nasa hakika mutane ya wato yus'aqu na yawmal qiyama za a sumar da surana alkiyama fa as'aqu ma'ahum ni ma zan suma tare da su fa akunu awwala man yufika amma zan kasance farkon wanda zai farfado daga wannan suman ina farfadowa fa idza musa ba'ishun janibal arsh sai in ga annabi musa yana damke da gefen al'arshi ya kama gefen al'arshi yana tsaye fala adiri ban sani ba akana fi man sa'iqa fa afaka qabli shin annabi musa yana daga cikin wayanda wato ya suma farfado waye kafin ni in farfado domin da na farfado dai na ganshi shi yana rike da gefen al'arshi aw kana mimman istafna Allah ko yana cikin wayanda Allah ya togace domin da Allah ya ce wa nufika fi suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah Allah ya ce illa man sha Allah to ban sani ba ko annabi Musa yana daga cikin illa man sha Allah wanda Allah ya togace ce sai wanda Allah ya ga dama ko kuma a shi ma yana cikin wanda ya suma riga da farfado waye ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna tawazu'anci ne a cikin wannan ma'ana ku daina cewa nafi Musa domin ranar tashin alkiyama mutane duk zan su suma ni ma zan suma tare da su amma ni ne farkon wanda zan farfado amma ina farfadowa kuma sai in ga annabi Musa shi kuma yana rike da al'arshi amma abinda ban sani ba Musa shi ma alaihi salam ya suma riga da farfado waye ko kuma yana daga cikin ma wayanda Allah ta'ala ya masa togace ya ce shi banda shi ina fatan gani innal ayat wal ahadith adalla ala istimrar al azab bala yace innal ayati lallai ayoyi wal ahadith da hadisai adallatu ala istimrar al azab wadanda suke nuni akan azaba za a ci gaba da yin ta a kabari min babil umum wannan yana daga cikin wato hadisai da ayoyi wadanda suka zo da fadi wato suna daga cikin ayoyin umumi wadanda sun game hukuncin gaba ɗaya ko sun game cewa za a azaban nan za a dawwama anayi amma waqad wato khassisat bi ayati yasin sai dai an kebance wannan umumin da ayan nan da take cikin suratu yasin wa bil ahadith as-sabiqa da kuma hadisan da sabiqatu dhikri wanda an batan su ya gabata fi hadhal qaul a wannan tattaunawa da muke yi dan kaga kenan dai an nuna cewa azaba kabari ta kasu gida biyu akwai wayanda tasu za ta ci gaba akwai kuma wayanda tasu za ta yanke zuwa wani lokaci ina fata an gane falitan na uku asbabu azabil qabr sabubban da suke jawo azabar kabari mal asbabul lati tu'azzabu bihi ashabul qubur wa inna sabubba ne suke jawo ayuwan mutanen da suke cikin kabari azaba fa jawabu ha min wajhayn mal yace amsar wannan tambaya tana da fuska guda biyu mujmal akwai amsa a jumulce wa mufassal akwai kuma amsa daki daki amma al-mujmal amma ansa a jumulce game da abubuwan da suke jawo mutum azabar kabari fa innahum yu'adzabuna ala jahlihim billah haqiqa mamata ana yi musu azaba a cikin kabari saboda sun jahilci Allah jahiltar Allah jahiltar dokokin Allah yana daga cikin abin da ke jawo mutum azabar kabari wa idaatihim li amri da kuma tozartar da umarnin Allah yana daga cikin abin da ke jawo azabar kabari wartikabihim lima'asi da kuma aikata saban Allah fala yu'adhibu Allahu ruhan Allah baya azabtar da wani rai arafatku ruhin ran da ya riga ya san shi wa ahabbatu ya so shi wamtasalat amrahu kuma yake aiki da umarnin Allah duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya sa ya fahimci Allah yake kaunar Allah yake bin dokokin Allah Allah ta'ala baya masa azaba wajitana badna hayahu kuma dukkan ruhin da ta nisanci hana-hanan Allah, abinda Allah ya hana ba mutum baya aikatawa, wannan yana daga cikin wanda Allah ba zai musu azaba ba. Wala badanan kanar fihi abada, ko kuma gangar jikin da ta kasance akwai bin umarnin Allah da nisantar abubuwan da Allah ya hana a cikin wannan jikin, har abada Allah ta'ala baya irin wannan jikin azaba. Ba inna azabal qabr, domin ita azabal qabari wa azabil akhirah, da azabal lahira atharu ghadabillahi wa sakhabi, alama ce ta fushin Allah ala abdihi ga bawansa, alama ce ta fushin Allah ga bawansa. Faman aghdaba wa askhadahu, duk wanda ya fusata Allah fi hadhihi dar, a wannan gida na duniya, thumma lam yatub, sannan bai tuba ba, wa mata ala zalika, ya mutu akan haka, kana lahu min azabil barzakh, ya kasance zai dandana azaban barzahu, bi kadari ghadabillahi wa sakhabihi alayhi, gurgudan fushin da Allah yake yi da shi. Wa mustaqillin wa mustakthir, akwai mai dan kadan, akwai mai da yawa. Wa musaddiq wa mukaddib, akwai mai gaskatawa, akwai mai karyatawa. Wa ammal jawabul mufassal, amma jawabin wanda yake daki daki game da dalilan da suke jawo ainihin wato azaba a cikin kabari. Faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam an ar-rajulayn, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin wasu mutane guda biyu, alladhaini ra'ahuma, wanda manzo Allah ya gansu, yu'adzabani, ana yi musu azaba, fi quburihima, a cikin kaburburansu, yamshi ahaduhuma bin namimati bainan nas, daya yana yada annamimanci tsakanin mutane, yana so baya son ya ga ana zaune lafiya, yana hada mutane rigima, ya hada husuma, ya dauko maganar nan ya kai wa can, ya dauko tawa da shi, kuma yazo ya ga ai wani ya ce kaza kaza, kuma yana nan ya ji me zaka ce, wannan ne ya ce ai ko kaza kaza, da kaji shi kuma sai ya kwasa ya je kai wa can. Baya so ya ga ana shiri tsakanin wani da wani, baya so ya ga mata da miji suna zaune lafiya, baya so ya ga da da uba ana zaune lafiya, baya so ya ga makwabci da makwabci lafiya lau, kuma yana gudana, baya so ya ga aboki da aboki ba matsala, a'a shi kuma ya dinga ya shiga ya fita sai ya ga ya bata tsakani, wannan shine annamimi. wa yatruku al-akhir al-istibra, dayan kuma shi kuma yana barin yin tsarki ne min al-bawl, daga bawalin yayi, fa azabul qabr min ma'asil qalb wal ayn wal udhn wal fam wal lisan wal badan wal farj wal yad wal rijl wal badan kullu. Mala yake cewa kai fa azabul qabri, abinda ke jawo ta sabo ne irin na zuci, abinda ya shafi munafurci, shirka da bid'a da sauransu, wal ayn, da saban da mutum yake yi da idansa na kallakallan haramu, wal udhun, da saban da mutum yake ji da kunnuwansa na gulma da sauransu, wal fam, da irin abinda mutum yake aikata na sabo da bakinsa na ƙarya da ainihin annamimanci da ainihin abinda ya shafi gulma da sauransu, wal lisan, da harshe, wal badan, da irin laifuffukan da mutum yake aikatawa da cikinsa saboda cin haram, wal farj, da farjinsa saboda aikata haramun na zina da sauransu, wal yad, da hannu, irin su sata, duka, zalunci, wal rijil, da kafa saboda takawa zuwa wajen saban Allah, wal badani kulli, mala yace da jiki gabaki dayansa, fannamam, kaga dai annamimi, wal kazzab, da makaryaci, wal mughtab, da magulmaci, wa shahidul zur, da mai shaidar zur, wa qadhiful muhsin, ko muhsin, da wanda yake yi wa matar aure kazafi, wanda take ba uwanta baiwar Allah, kawai yace ai kare zina take yi, wal yake ta wadda'i ila al bid'a, da wanda yake kiran mutane izuwa ga yin bid'a, wal qa'ila ala Allahi wa rasuli, da wanda yake yin magana akan Allah da manzansa, ma la ilma lahu, abinda ba shi da ilimi, ya dauko magana ya jingina ya ce haka Allah ya ce, ya dauko magana ya jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, kuma ba tare da ilimi ba, kuma ba haka bane, wal mujarifu fi kalami, da wanda yake ainihin wato soki burutsu a cikin maganganunsa, domin al mujarifu fi kalamihi shine al kalamu biduni tafkiri, al kalamu biduni tafkiri shine al mujarifu fi kalami, mutumin da baya tunani zai yi magana, akwai shi da harbati wajen magana, maimakon zai faɗi magana sai ya yi nutsu ya faɗe ta, ko kai ya faɗe ta, akwai amfani ko akwai aibu, in ya faɗe ta me za ta jawo, ba ruwansa, ba wani tunani, al mujarifu fi kalami kenan. Wannan duk suna daga cikin abin da ke jawo mutum azaba kabari. Wa akilur riba, da mai cin riba, cin riba yana daga abin da ke jawo mutum azaba kabari. Wa akilu amwalil yatama zulman, da mai cinye dukiyar marayu bisa zalunci. Wa akilu suhut minar rishwa, da mai cin hanci, wanda yake cin hanci da rashwa to shi ma yana daga cin hanci da rashawa na daga cin abin da ke jawo azabar kabari wa akilu mali afihi almuslim bighairi haqqin da mai cinye dukiyar dan uwansa musulmi ba tare da haƙi ba ko ta hanyar kwace ko ta hanyar sata ko ta hanyar fashi da makami ko ya karbi rance ya hana da sauransu aw mali almuahid ko wanda yake cinye dukiyar kafirin amana ba tare da haƙi ba a arne ne dan an ci haƙin dan an cinye karadin sa menene almuahid shine kafirin amana wa sharib almuskir da mai shan kayan maye yana daga abin da ke jawo mutum azabar kabari wa akil luqmat ash-shajarati almal'una da mai shan wiwi alhashish ina ash-shajarati almal'una wata itaciya tsinanniya shisha kada za ga ana ana ta sha amma matasa ya zama musu wani fashion za a yi biki kowaye da sauran za ga ana ta shan shisha ash-shajarati almal'una kenan والشجرة الملعونة في القرآن كو يتسي الحشيش فالمسكر كاقا دكا وننو إن كايما دكا بند ذا أشاء أي مريسة أشاء أبو قوة أي تنبيلي شما ينا دكا تكيما بند كي جاو أذابا كبالي والزاني دمزنا دمو تمن ديكي زنا يا كام حنير أبند زي جامس أذابا كبالي واللواطي دكما لوالي والسارق دبراو والخائن دمها إنتي والقادر da mayodari wal mukhadi' da mayodara wal makir da makiri wayannan duk ayyuka ne wadanda in mutum bai ke wato yau ka nutsu da kyau ka ja ina kake mallan ya jero abubuwa da yawa ba zai wahala mutum ya fita daga cikin masallacin nan bai ji shi a wani dukunin ba ka ji da Allah wasu abubuwa da yake ta kawo wal makir da makiri wa akilur riba da mai cin riba wa mu'diyi wa mu'diyahu da mai bayar da riba wa katibahu da sakatare wanda ake transaction na riba shine mai rubutu wa shahidahu da wayanda sun shaidu ne suna nan aka ai shine ga shaidu mutum biyu suna nan aka yi wato hulɗa ta riba to wannan su ma sun shaida wa kansu bala'i da aka shi ma yana daga cikin abin da ke jawo azabar kabari wal muhallil da mai auren kisan wuta an saki mace saki uku a hada baki da shi ya aure ta bayan kwana uku sati ɗaya wata ɗaya ya sako ta dan mijinta na biyu ya aure ta an muhallil kenan shi ake kira wal muhallil lahu da kuma wanda aka halatta masa wannan shi ake kira taisul musta'ar bunsurin aro shine taisul musta'ar an bayyana kawai an sake ta saki uku kuma ba dama ba wani tawili saki ne ɗaya aka shirya aka dawo biyu aka shirya aka sake yin na uku hatta tanki hazaujan gaira to hatta tanki hazaujan gaira hudin shine sai aka je aka hada baki da wani shi kuma sai yazo ya aure ta domin ta halatta bayan sati ɗaya wata kaza ya sako ta ta domin ta halatta ga mijinta na farko to da wanda yayi da wanda aka yi wadin su ma sun aikata abin da zai jawo musu azabar kabari wal muhtalu ala isqati fara'idillah da mai yan hikimomi da dabaru wajen sarrafa wajibi na Allah madaukakin sarki zai yi wa wai zai yi wa Allah wa yau in zakka ce sai yayi mata yan dabaru sai yayi wata yan hikimomi ya fitar da haƙin Allah ya bawa nau'in mutane takwas nan ba zai bayar ba abun farilla ne amma duk wata dabara da zai da wani tawili da zai jawo da wasu nasoshi da zasu goyi bayan sai domin farilla nan ta fada kansa zai almuhtal kenan ala isqati fara'idillah wartikabi maharimihi da kuma aikata haramu mutum ya dinga ai larura ce larura ce kaji mutum ya zo yana akan makallawo wallahi jari da ne na kasuwa abin kaman an kunna masa wuta ya kai ina shiga cikin mawuyacin hali ko ya halatta karko an ce banki suna ba da rance amma akwai ruwa karko makallawo karko na istighfari kaji fada da Allah kai tsaye to kaga wannan shi ma kaga mai dabaru ce abin haramun ne amma zai ce mai kuskure ma ya baka cin hanci a bana kar ai alheri ne ai ba wani abu kawai dai alheri akwai alherin office ko duk za ka ga akwai irin waɗannan abubuwan duk wannan za ka ga kewaye kewaye al'adar Yahudawa ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce lokacin da Allah madaukakin sarki musu gwala gwala ya haramta musu kitse jamaluhu sai suka yi irin abin nan na Bahaushe an kicin buri an ci dila jamaluhu sai suka dinga narka shi sai su zuba shi a gwangwanaye sai su yi packaging ɗin da sai su siyar kuɗin sai su ci an ce kasta ci kitse sai su tattara kizan sai su narka shi su zuba shi a cikin gongoni su silin din sa sai su siyar sai su ci kudin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya tsine wa Yahudawa lokacin da Allah ya haramta musu abu da aka duk lokacin da ga an haramta abu mutun yana haka wanda zaka je yana damun mutane da fatawa yanzu ka bashi mace mai dadi ba ya tambaye wani malam lalle sai an halarta masa in yaji kai taka ta danyi tsauri sai yace a to wala an ce shi bai da zafi sosai sai ya sake rubuta takardar ya aika wani da aka duk mutumin da yake kokarin halarta haram to wannan shi ma ya hau kan turbar da zai dan dan kuda sa a cikin kafai wa mu'dil muslimina da wanda yake cutar da musulmi ko da baki ko da aiki ko ta wace irin hanya yana cutar da musulmi shi ma yana ciki wa mutatabbi'u awratihim da mai bibiyar al'auransu ya dinga yi ma CID kawai in yaji ana magana sai ya dan makani yaji me ake cewa in yaga kai na haka sai ya bika in kan in yaga ka dan tsaya sai ya makani wai so yake sai ya gano ina zaka mutatabbi'u awratin nas kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake bibiyar al'auran mutane lallin sai ya gano laifin mutane sai Allah ya ba al'aurarsa manzo Allah yace duk kuma wanda Allah ya ba al'aurarsa sai ya bashi kunya har a cikin gidansa har a cikin gidansa sai mutanen gidansa sun gane alhaji karami ne an bayyana sai sai an gane cewa ba mai daraja bane ba mai kima bane ba wanda yasa kai wa mutane ba sa kai wa mutane CID ba a sa ka dinga bibiya sai ka gano mai mutum yake aikata ina ya kwana ina ya tashi ba da haka duk wanda yake bibiyar al'auran mutane sai ya gano wani an ce mutumin kirki ne amma bakila fa shi ma ba kai fa duk ka rabu da ustazan nan ya dinga bibiya sai ya gano to ina kai ma wasu lamasat da zai kawo ka ya gano su ma duk ƙarya suke a shehu ustazan duk ƙarya ne an bayyana to wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da ba su da kyau ayyuka ne marasa kyau wal hakim bi ghairi ma unzil da alƙalin da yake hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba wal mufti bi khilafi ma shara'ahu Allah da mai ba da fatawa ba da abin da Allah ya shar'anta ba wal mu'in 'ala al ithmi wal udwan da mai ba da gudunmawa wajen a saba wa Allah da ketare iyaka in dai za a saban Allah shi kuma zai ba da gudunmawa wa qatil an nafs allati harrama Allah da wanda yake mai kisan kan da Allah ya haramta wal mulhid fi haqqi fi haramillah da mai ketare iyaka mai yin ilhadi a cikin haramin Allah yaje haggarin maka ya tsata yaje yankin aljihu haggarin maka ta tafi haggarin maka dan ta je ta zina ta samu kudi Allah ta'ala ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min adabin alim amma mutum kawai biya kudin tiketa kawai dan yaje kai koken ko ya kai kwayoyi miyagu maka to wannan ilhadi wa haramin Allah shi ma yana ciki wal mu'attil li haqa'iqi asma'illah da mai yin ta'dili ya dinga kore hakikanin sunayen Allah wa sifatihi da sifofinsa Allah ya daidaita al'arshi ya ce Allah ba a sama yake ba Allah yana da hannu ya ce a bal ni'imatahu bal yadahu a bal ni'imatahu sai dai a ce ni'ima yan aljanna za su ga Allah ya ce a za su ga ni'imar rahmar Allah za su ga ni wujuhun yawma idhin nadira ila rahmati rabbiha nadira ba Allah za su gani ba rahmar Allah za su gani tawili kenan mutun ya dinga ta'dili ya dinga korewa Allah sunayensa ya dinga korewa Allah subobinsa wannan shi ma ya shiga ciki al-mulhid fiha da kuma wanda yake yin ilhadi cikin sunayen Allah ko ya rada wa Allah wani suna wanda Allah ta'ala bai rada wa kansa wal muqaddimu ra'ayahu da mai gabatar da ra'ayinsa wa zawqihi da dandanansa da dabararsa wa siyasatihi da siyasarsa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akan sunnar manzon Allah siyasarsa ta fi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam siyasarsa ta fi shari'ar Allah da haka yana gabatar da ra'ayinsa akan sunna Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasuli kar ku sha gaban Allah da manzon sa shi yana cikin masu shan gaban Allah da manzo to wannan shi ma yana daga cikin abin da zai jawo mutum azaba a cikin kabari wan na'iha da mai kukan mutuwa mai kukan kera wal mustami'u ilaiha da mai sauraron ta ka san a jahiliya haka har haya ake daukowa in ma ba ai kuka ba sosai to ba ku damu da mamacin ku bace haya sai an samu mai kara sosai mai sauti ta zo ta yi wani lokaci ma ba guda ɗaya ba akwai standby in wannan ta gaji wata sai ta karbe ta ko kuma wanda su kuma aikin su sauraro to da mai na'iha din da mustami'a ilaiha duk su ma suna ciki wannan wahi jahannam وهم المجنون الجناء الذي حرمه الله ورسوله سنن نواهي جهنم مواقع إرن جهنمانشي sune waɗanda suke waka a cikin waƙe-waƙen su zaka dinga jin bata zaka dinga jin ashar zaka dinga jin saban Allah zaka dinga jin guluyi to wannan su suna daga cikin waɗanda suke mawaka waɗanda suke yin waka game da abinda Allah da manzansa suka haramta wal mustami'u ilaihim ba su kadai ba har da mai sauraron su saboda kawai kaji an cashe sosai akwai tsirki akwai piano a ciki wani ma ba ma sauraron me yake ba kawai piano yake bi an bayyanta za ka ga dukkan irin wannan waƙe-waƙen duk sun yara sun iya manya sun iya mata sun iya maza sun iya ana ta tai walladina yabununa almasajida ala alqubur da masu gina masallaci akan kaburbura a share makwanci kawa tashi kabari tashi masallaci wayannan su ma za su dandana kuda su a cikin kabari yuqiduna alaiha alqanadil wasurj su kunna futulu da masu kunna futulu a makabartu والمطففون في استيفاء مالهم اذا امفي مالهم اذا اخذوا da kuma masu yin tadififi masu yin tauye mudu tadififin shine idan su duke su ce za su nemi a cika musu za su karba cikakkiya in auna musu za a yi za su ce sai an auna musu cikakken au wa hadama ma alaihim idha bazalu su kuma hadidiye haƙin mutane dake kansu in su za su bayar الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون الله تعالى يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم تكافر أتاشي سورة نتاشي القيامة ونن توي مدود التقفيف يانا لكسين أبنك كجاو متن عذابا تكين قبل توي مدود كون إيري كاكا نوكا سي مدود أو كايمي أون يادي نيتو أكوي تقفيف يتكين أون يادي akwai abubuwa da yawa kai ma'aikaci ne akwai ta dibibi a cikin aiki dan haka tauye mudu ya shafi abubuwa da yawa wal jabbarun wal mutakabbirun da kuma masu girman kai masu yan kama kariya wal murauna da masu riya a cikin ayyukansu wal hammazuna da masu zinde wal lamazuna da masu rada ko kace alhammazun sune magulmata wadanda suke gulma suna cin namun mutane allamazuna sune masu kage da yarfe sune allamazun mutun ya fada abin da ba haka bane kawai dan ya bata wa da suna wadainuna ala salaf da masu sukan magabata na kwarai mutun yayi condemning ka jira condemning din sa bai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'in ko yana condemning din su imam malik ko irin su imam al-bukhari da sauran su sukan magabata والذين يأتون الكهنة ده ماسو زوا وجن بوكاي والمنجمين ده ماسو علم توراري والعرافين ده ينصبو الراب ده كاهن وسكتي الكاهن ده الراب كسان عبدين سيدي الكاهن شيني وانده يكي دامو ده أبن ده وشي الراب شيني وانده يكي ميدا هنكالي أكان عبن ده زائنا نغبا أنتو كيو مكا كودي كو أنتو كيو مكا موتا أنكا جي وجن كاهن سيه چي كا جي وغوري كذا چنا غوري كذا كوانا باشي دي لايبي أنجي وجن كاهن يه چي كذا أكي مسا جي وغوري كذا سوانا سوانا سوزكي مسا شيكو ما عراب شيني ذاكي تفيا يه چي چوي وشي ذاكي رانا كذا سيه بغا قصا يشافا يه چي باسا كاركا جي وندانا سيه رانا كذا عراب كي fayasalunahum da masu zuwa wajen bokaye su musu tambaye su fayusaddiqunahum kuma su gaskata su wa aawanu dhalama da masu taimakawa shugabanni azzalimai alladina ba'u akhiratahum bidunya ghairihim wadanda suke siyar da lahirar su saboda duniyar wani su mutun ya dinga sai kai ya je ya fada a mota suna abin nan bangar siyasa saboda kawai duniyar wani take ya rasa lahirar su saboda duniyar wani والذي يفتخر بالمعصيه ده wanda yake alfahari da sabo mu za a yi kaza mu ne fa muke kaza muke kaza yana alfahari da sabo waye takassaru biha kuma yana nuna su ne masu yawai ta saban ma shi to irin wannan nawa muke yi nawa akai irin wannan mallan kana wani abu da kai yanzu ma ka shigo abin nan wannan nawa akai baina ikhwanihi tsakanin yan uwansa yana alfahari da wannan wa adrabihi da sa'anninsa وهو المجاهر wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace almujahir yayi laifin baba wanda ya sani amma yazo saboda fitsara da rashin kunya yana fada a gaban mutane ya aikata ka ba wallazi la ta'amanuhu ala malika wa haramika da wanda baka da aminci akan sa game da dukiyarka da alfarmarka baka amince masa, bai da amana, mutumin da ba shi da amana. Wal fahishil lisan, da mai alfasha da harshe, albazi, mai fadar munanan kalmomi shine albazi. Allazi tarakahu alkhalq, wanda mutane suka bar shi suka daina kusantar sa, ittika a sharrihi, saboda gudun sharrin sa, wa fuhushihi, da alfashansa, yanzu nan zai batsa ba wani abu bane a wajen sa. Wallazi yu'akkiru salat, da wanda yake jinkirta sallah, ila akhir waqti, ya zuwa karshen lokacinta. Wa yanquruha, kuma ya dinga kotan kursiya, saboda lokaci dama ya kusa kuriya, shi baya tashi sallah sai ya ga lokaci ya kusa kuriya, yana ta kasuwancinsa, yana ta aikinsa, yana zaune, yana ta hirarsa, ba zai tashi ba sai lokaci ya kusa kuriya sai ya tashi. Wa yanquruha, nan da nan ya kotan kursiya, wala yadhkurullah fiha illa qalilan, ba zai ambaci Allah a ciki ba sai dan kada. Wala yu'addi zakata mali, da wanda baya bada zakkar dukiyarsa, dan yi batan biya nafsu da dadin rai. Wala ya hujja, da wanda baya aikin hajji ma kudrati ya alal hajji, tare da cewa yana da kudi fa yana da ikon da zai je aikin hajji, amma yayi wa Allah kai meme ya ki zuwa. Wala yu'addi alhuquqa ma kudrati alaiha, da wanda baya biyan haƙoƙi, tare da cewa yana da ikon ya biya, wanda har iyalansa su cuta su yake, baya ba matarsa haƙoƙinta, baya ba ƴaƴansa haƙoƙinsu, baya duk yaran da suke karkashin sa zalunta su yake, yana da ikon da zai bada haƙoƙin amma ba zai bayar ba. Wala yatawarra'u, da mutumin da baya tsantseni, min lahazihi, a kallakallansa, kare zama kullun komai sai ka kura masa ido kuma sai ya kule, kada zama mai taka tsantsan, mai ainihin wato tawarru, wato mai tsantseni wajen kallakallanka. Wala huzatin, da mutumin da baya tsantseni a lafuzansa, maganganunsa babu tsantseni. Wala akalatin, baya tsantseni akan abin da zai ci, halal ne zunzurutu ko kuma akwai wata ɗan shubuha da ƙura-ƙura a kai ba ruwansa. Wala khatwatin, ko taku, inda zai je kawai zai tafi, duk inda ya ga dama kawai zai tafi, baya tsantseni a cikin tafiya. Wala yubali bima hasalal mal, kuma ba ruwansa da yanda zai tara dukiya, min halalin aw haramin, kawai ya tara kuɗi, shi ba abin da ya sha masa kai, ta halal ne ko ta haram. Wala yasilu rahimahu, baya sadar da zumunci. Wala yarhamul masakin, baya tausaya wa talakawa. Wala al'armala, baya taimakawa matar da mijinta ya mutu. Wala yatim, ba ruwansa da marayun unguwarsu, baya taimaka musu. Wala haywanil bahim, ballanta na dabbobi, ba ruwansa da dabbobi, ba zai taimaka wa dabba ba. Bal barma ya dukul yatim, yana tunkuɗa maraya, in maraya ya zo ya dinga tsawatar masa, yana kyararsa, yana korarsa daga inda yake. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, ba kuma ya faɗaitar da mawadata su dinga ciyar da miskinai. Wa yura'il alimin, ko alamin, yana yi wa mutane riya, duk aikin da zai baya yi dan Allah sai dan mutane, abubun abokan talikai ƴan uwansa su gani. Wa yamna'ul ma'un, kuma yana hana aro. Allah dan aramun mun jagara kai, ni fa bana bada aro, dan aramun biro da Allah bana bada biro na aro. Wa yamna'ul ma'un ke isa yau karatun sai an yi hakuri kenan. Wa yamna'unal ma'un, wanda yake han, amma in ka san wanda ka bawa aran baya kula, wani za ka an bashi ɗaya ya lalata, ko ka bashi bai kula ba, ko ka bashi ya ki dawo ba da shi, goban ya dawo sai kai tauriya. An bayyana da Allah a aramun abin nan ka ce babu, ba ni da shi, tauriya ne. An bayyana kuma kana da shi yana cikin gida, ka ce masa babu, kana nufin wanda za ka bashi aro ne babu, amma wanda za kai kake amfani da shi akwai, wanda za ka bashi aro ne babu. Akwai wanda ya rance kudinka ya ci dubu sai ce to baya biya, ya rance kudinka ya rance kudi to ran nan sai ya zo ya ce da Allah dan dubu biyar za ka ban aro, kace wallahi babu, har da wallahinka ko ba laifi kai ba, kana nufin dubu biyar din da za ka bashi babu, kana da dubu biyar a aljihunka amma ba ta bashi aro ba ce, tauriya ce. An bayyana wani lokaci sai an shiga babu lihila. An bayyana shi yasa lokacin wata daula ta Fadimiyya, an taba yin wata daula, malamai sunna na lokacin sun sha wahala, aka dinga kira mutane, sai malami ya zo ya tabbatar da Sayyidina Ali da Abubakar waye fa wani falala. In ka kuskura baka ce Aliyu bane, ka gane wato sai ka dan na kuɗa. Da aka zo wajen wani malami mai hikima, to kai meye ra'ayinka, sai ya ce me ake tambaya, wa ya fi wani, Abubakar ko Umar, Abubakar ko Ali? Sai ya ce man bintuhu ta hatam, suka ce to shi kenan jika. waye fa wani sai da aka fito yace wanda yassa take karkashin sa kaga hilaye musu yar na yar annabi sallallahu alaihi wasallam tana karkashin sayyidina ali yar sayyidina abubakar tana karkashin annabi sallallahu alaihi wasallam waye ke nufi ban bintu hutata yace kawai wanda yassa take karkashin sa sai suka dauka yana nufin wanda kenan aliyu kenan shine yar sa take karkashin annabi take karkashin yar annabi take karkashin sa shi kuma yana nufin wanda yassa take karkashin sa shine nana Aisha tana karkashin tana auren nana annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta yake cewa wayashtajilu bi uyubin nas an aibi da wanda yake shagaltuwa da laifuffukan mutane ya danna nata shi ma wannan laifi ne da yake jawo mutum azabar kabari wa bi dhunubihim an dhanbi ya dinga kallon zanuban mutane shi baya kallon nasa fa kullu haula bala yace dukkan waɗannan abubuwan wa amsalihim da makamantansu yu'adhabuna fi quburihim wa'annan mutanen duk da aka zayyano ana musu azaba a cikin kaburburan su bi hadhihi aljara'im da irin waɗannan laifuffuka da suke aikata bi hasabi kaththaratiha wa qillatiha gurgudan yawan laifin da karantar sa wa sagiriha wa kabiriha ko kankantar laifin ko girman sa walamma kana aktharun nasi kadhalika yayin da ya zama dabi'ar mutane yawancin su haka suke irin wannan laifuffukan da aka ambata yawancin mutane haka suke sai malai yace kana aktharu ashabil quburi mu'adhabin wannan sai ya nuna ashe yawan waɗanda take sa a cikin kabari azaba ake musu yawancin mutane da ake sa su a kabari azaba ake musu sai ce wal faizu minhum qalil wadanda suke tsira su kubuta daga cikin mutane ɗan kadan ne Allah ka samu daga cikin ɗan kadan din fa zawahirul quburi turab zahirin kaburburan ka kalle su ta waje kasa ce wa bawatinuha amma ciki hasaratin wa adab atara ce da azaba wa zawahiruha biturab wal hijara al manqusha mabaniyat zahiri ta waje in ka kalli kabari za ka kasa ce da duwatsu waɗanda suke da dige-dige ko zane-zane a jikin duwatsun mabaniyatun wanda aka gina aka zagaye kabari wa fi batiniha amma a cikin kabarin addawahi masifa ce wal baliyat da bala'i tagli da take ta zabarbaka bil hasarat da asarori iri daban-daban kama tagli al qubur kaman yanda ka san kaburbura suna zabarbaka bima fiha saboda abin da ke cikin su wa yahuqqu laha kuma ya dace kaburbura su yi haka wa qad hila bainaha wa baina shahawatiha wa amaniha kuma lokacin an riga an shiga tsakanin mutum ko tsakanin ruhinsa da abubuwan da yake sha'awa da burace-burace sa a lokacin Allah madaukakin sarki ya kiyaye na dan yi sauri saboda mu kawo kan gabas tsayawa na san mun tsawaita insha Allah sai ayi hakuri da tsawaitawar saboda mu samu gurin tsayawa insha Allah mun rufe karatu daga yau sai kuma bayan sallah Allah madaukakin sarki ya kai mu muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah ta'ala ya kai mu watan Ramadan ya kuma ba mu ikon raya shi da ibada Allah ta'ala kuma ya karbi ibadun da zamu yi a ciki ya sanya mu cikin bayin da za a yanta a cikin wannan wata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh